sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci da fatan an muni lafiya. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan shirin namu na ranar Asabar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2023. Aisha Mu'azzu ce tare da Mahmud Lalo da Sarkilu Hashim Gumal muka sake dawowa a cikin shirin namu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. A cikin shirin namu na yanzu, za mu zagaya wasu jihohin Najeriya don jin yadda zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya suke gudana.
Wannan zaben ya fi na baya da muke kyau, saboda an zo an yi free and fair election. Babu maguɗi wannan, kowa ya fito ya zaɓa abin da ransa ke so.
To Aisha, sai dai duk da san barka da wasu ke yi da zaben a wasu yankuna an samu tangarɗa kamar ta rashin fara zaben da wuri.
Kome na tafiya daidai, amma matsalan waɗansu mambobin da ake duba, mutum sai ya bi layi ya jo daidai inda zai yi zaɓe. In aka kaci katinsa aka duba, sai a ce wai ba nan ne zai yi zaɓe ba. Mutane da yawa sun rikice a haka, basu
duka cikin da mazuru, duk cikin da mazuru, babu kolejin da aka hauka akwatin zaɓe. Ga mutane nan sun yi sharkucin.
To za a ji cewa hukumar zaɓe ta INEC ta sanar da tsawaita kada ƙuri'a a yankunan wasu jihohin ƙasar saboda wasu matsaloli da aka fuskanta. Sannan kamar yadda muka yi a shirinmu na rana, za mu buɗe layinmu domin ku kira ku faɗa mana yadda kuka ji da wannan zaɓe.
To Mahmud, amma kafin nan, bari Sarkilu Hashim Gumal ya karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi ni lafiya. Ga labaran duniya. Yau Asabar, masu kada ƙuri'a a Najeriya suka jefa ƙuri'a zaben sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai sauka daga kan mulki bayan cika wa'adinsa na tsawon shekaru 8 kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba shi dama. Kimanin 'yan Najeriya miliyan 90 ne suka cancanci kada ƙuri'unsu a zaben demokuraɗiyya mafi yawan al'umma a Afirka, wanda kuma zai tantance waɗanda za su yi aiki a majalisar dokokin ƙasar. Tsohon ɗan siyasa Bola Ahmed Tinubu, mai shekaru 70, wanda tsohon gwamnan jihar Legas ne daga jam'iyya mai mulki ta APC, da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar, mai shekaru 76, daga babbar jam'iyyar adawa ta PDP, na fuskantar ƙalubale daga wani ɗan takara na uku, Peter Obi, mai shekaru 61, daga jam'iyyar LP, wanda ke da goyon baya a tsakanin matasa masu zaɓe. Zaben da yana faruwa a daidai lokacin da Najeriya ke fama da karancin takardun kuɗi da ya haddasa fatara da hauhawar farashin kayayyaki da kuma karancin makamashi. A baya dai an fuskanci magudin zaɓe da tashashen hankula a zaɓukan Najeriya, amma 'yan takarar shugaban ƙasa sun yi alƙawarin goyon bayan gudanar da zaɓen cikin lumana da gaskiya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya, INEC, ta ce za ta fitar da sakamakon zaɓen nan da 'yan kwanaki. Haka kuma hukumar ta bullo da na'urorin tantance masu kada ƙuri'a don taimaka wajen hana maguɗi. Hukumomi a kamar sun ce akalla mutane 19 ne suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a wani taron wasanni a kudu maso yammacin ƙasar Kamarin. 'Yan wasa tara da suka fafata a gasar tseren a garin Buwa sun ji rauni tare da 'yan kallo 10 ciki har da wani jariri. Gasar ta shekara-shekara tana bikin cika shekaru 50 da kafuwa, inda sama da 'yan wasa 550 da ƙasashe 13 suka halarta. Gasar dai ba ta wuce mintuna 30 ba a lokacin da fashewar ta afku a yau Asabar, inda 'yan tsere da 'yan kallo suka arce. Ƙasar Kamar dai na fama da faɗace-faɗace tun bayan da 'yan aware masu magana da Ingilishi suka kaddamar da tawaya a shekarar 2017 da nufin ɓallewa daga yankin da mafi rinjayen ƙasar masu amfani da harshen Faransanci ne suka mamaye, da yunkurin kafa ƙasa mai cin gashin kai mai magana da yaren Ingilishi. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kashe sojoji sama da 70 tare da raunata wasu da dama tare da yin garkuwa da mutane 5 a wani harin kwantan ɓauna da aka kai akan ayar motocin soji a arewacin Burkina Faso. Sanarwar da kamfanin dillancin labarai na AMAC ya wallafa jiya Juma'a ta ce ta kai hari kan ayar motocin da ke ƙoƙarin shiga yankunan da ke ƙarƙashin ikonta a kusa da Diu a lardin Oldalan na Sahel, inda suka kwace makamai tare da fatattakar sojojin da suka ja da baya zuwa cikin hamada. Hotunan da ƙungiyar ta fitar sun nuna gawawwakin mutane 54 sanye da kakin soji a kwance cikin datti da jini, da kuma bindigogi sama da 50 da aka kwace, da kuma hotunan sojoji 5 da ta ce an kama su ne a matsayin fursunoni. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. darajar kudin riyal na kasar Iran yayi kasa sosai idan aka kwatanta da dalar Amurka a yau Asabar, duk da matakan da babban bankin kasar ya dauka na rage bukatar kudaden kasashen waje daga masu ajiyar kudi da ke nuna damuwa game da hauhawar farashin kayayyaki da tattalin arzikin kasar. Farashin riyal ya kasance akan 1,575 a kasuwar bayan fage idan aka kwatanta da dalar Amurka, wadda a ranar Juma'a take 1,540, kamar yadda shafin musayar kudaden waje na bombast.com ya rawaito. Shi ma gidan yanar gizon bazar360.com kuma ya bada kimar a matsayin 1,575. Yayin da hawa farashin kayayyaki na shekara-shekara ya wuce kashi 50%, Iraniyawa sun yi ta kokarin kare darajar ajiyarsu ta hanyar siyan kudin waje ko zinare. A kokarin da ake na shawo kan lamarin kasuwanni da sauƙaƙa buƙatar neman kuɗaɗen waje, yau Asabar babban bankin ƙasar ya ɗage doka hana shagunan canji masu zaman kansu. Daga ƙarshe, watakila Rasha ta rage yawan samar da ƙananan jiragen nan marasa matuƙi take kera wa Iran, kamar yadda ma'aikatan tsaron Birtaniya ta sanar a yau Asabar a cikin wata sanarwa. Ma'aikatar ta ce babu wani rahoto da ke nuna an yi amfani da ƙananan jiragen a Ukraine tun kusan 15 ga watan nan na Fabrairu, yayin da aka ba da rahoton lalata aƙalla 24 a cikin tsakanin ƙarshen Janairu zuwa farkon watan Fabrairu. An lalata ƙananan jiragen masu yawa a cikin 'yan kwanakin farko na wannan shekarar, in ji ma'aikatar. Ma'aikatar ta Birtaniya ta ce mai yiwuwa ne Ukraine ta nemi ƙarin jiragen marasa matuƙi duk kuwa da mummunan yanayin da suke da shi na lalata guraren da suka nufa. Watakila Rasha tana amfani da su a matsayin yaudara don karkatar da tsaron sararin samani Ukraine daga ingantattun makamai masu linzami na Rasha, a cewar rahoton ma'aikatar. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗi a ranar Juma'a cewa kisan da Rasha ta yi wa mutane da dama a Ukraine ba zai tafi a banza ba tare da hukunta su ba. Ya ce yana son a gabatar da sojan Rasha da shugabancin siyasa a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa.
A gaida Sarfilu Hashim kuma da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a yau ne aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya a duk fadin Najeriya, kuma za mu leƙa wasu daga cikin jihohin ko yankunan kasar domin jin yadda zaɓukan suka gudana. Da farko ga rahoton Hawwa Umar daga Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya.
A kokarin da hukumar zaben ta Najeriya INEC ta yi na rage cinkoson jama'a a rumfunan zabe, ta kirkiri sabbin rumfuna sai dai akwai waɗanda suka fuskanci matsalar rumfunan zaben nasu, duk da cewa a wasu rumfunan an tanadi motoci da ke ɗaukar mutane zuwa sabbin rumfunan su. Na halarci rumfar zabe da ke unguwar Mabusha a Abuja, inda na zanta da wasu mutane da suka fito domin kada ƙuri'arsu. Ga kuma abin da suke cewa.
Sunana Abdullahi Adamu. Komai na tafiya daidai, amma matsalan waɗansu mambobin da ake duba mutum sai ya bi layi. Ya jo daidai inda zai yi zaɓe, in aka kaɗi katinsa aka duba sai a ce wai ba nan ne zai yi zaɓe ba. Mutane da yawa sun rikice a haka, ba su san ma inda za su yi zaɓe. Yanzu ga waɗansu nan ana ɗibe su a mota, ana kai waɗansu unit daban-daban.
Sunana Blessing John. Na yi zaɓe, zaɓe ya yi kyau, ba laifi, ba mu wase ba, muna kan zaɓe din, amma ba wani rikici, lafiya kallo, ba wani damuwa. Muna addu'a Allah ba mu na mai kirki wanda zai duba mu da tausayi.
Su ma masu sa ido da kula da zaɓen daga jam'iyyu daban-daban sun nuna cewa zaben yana tafiya akan tsari.
Sunana Comrade Ibrahim Adokutama. Ni observers ne na NNPP. Ba abun da zamu ce wa Allah sai dai godiya. Gaskiya wannan zabe na bana kan gaskiya yazo da wani sabon yanayi, da kuma gaskiya gashi tun samu mutane suke ta gudanar da zaben su cikin kwanciyar hankali. Duka agent din mu na kowane party ga sunan muna zaune lafiya, ana zaman lafiya, ba hayaniya, ba zage-zage.
Sunana Muhammad Sani, ni supervisor ne na APC. Zabe yana tafiya a yadda ya kamata, ba matsala in Allah ya yarda. Allah ka ba mai rabo sa'a.
Sunana Yakubu Guma, agent na PDP. A wannan unit dai ba damuwa, zaɓe yana tafiya, sai dai an fara da ɗan leti ne, bayan Allah yarda za a gama lafiya.
Karfe nawa ma aka fara zaɓe?
An fara around 9 o'clock, ba su zo da wuri ba, ba mu san me ya faru ba.
Me kake fata?
Ina fata a gama zaɓe lafiya, Allah ya ba mu na gari.
Sauran masu kaɗa ƙuri'a sun tofa albarkacin ba. bakin su.
Sunana Saminu Usman. Wancan zaben da aka yi na Amak hakura ma na yi ba saboda matsalar na'ura, amma har yanzu da nazo ban taba bin ga wani wanda na'ura ta bashi problem ba. Su anan sun yi wani abu da suka yi burge mu, sun kakkasa ma yawan cunkoson da ake samu yakan kawo bambancin ra'ayi a gardama har wani abu ya faru.
Sunana Umar Faruk Abubakar, wanda aka fi sani da Umar Kansi. To yanzu haka dai muna da ku, amma already abubuwa sun yi nisa tunda ina ganin polling unit din nan gaba daya mu 122 ne, kuma yanzu haka ana wajen na 80 zuwa 80 da wani abu, ba kai ci sayin ba dai. Gaskiya inda zabe yake gudana anan dai inda muka gani alhamdulillah, saboda me? Kowa yana cikin hayyacin sa, yana cikin nutsuwar shi, ba wani rikici, ba wani nuna bambanci. In ka zo dama ga mun kina, kowa kai kawai ya karba namba shi ya koma gefe. Daga nan baka tayi za a kira ka, an zo kanka za a kira ka kaje, za su duba maka shi komai su dauka su baka, kawai kaje kai zaben ka ka wuce.
Kawo yanzu dai duk harkokin zaben a Najeriya na tafiya yadda ya kamata ba tare da wani kalubale ba. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida ke Hawwa Umar, yanzu kuma bari mu leka Ibadan, babban birnin jihar Oyo dake kudu maso yammacin Najeriya, inda Hassan Umar Tambol ya aika mana da wannan rahoto da za ku ji.
A halin yanzu dai an kammala zaben shugaban kasa da na yan majalisun tarayya, kuma tuni aka fara tantance ƙuri'un da jam'iyyu suka samu.
APC, APC, PDP, PDP, APPP, ADC,
daga nan sai magoya bayan jam'iyyun suka ce sai an cire ƙuri'un da suka lalace, wato invalid a turanci. Bayan wannan sai aka shiga ƙidayar ƙuri'un. Wasu da na yi zaben sun bayyana ra'ayinsu a game da zaɓuɓɓukan.
Sunan Alhaji Bala Abdulkadir Ziyada, na yi zaɓe ƙwarai da ni da matana.
Zaɓe ne tafi.
Zaɓe ka alhamdulillah, domin a mazaɓata ba mu ne muke leading.
Mutane sun fito da yawa.
Mutane sun fito. Daidai gwargwado.
Na'urorin da ake amfani da su wajen zaɓe.
Wannan na'urori sun yi daidai, babu inda aka samu wani mashkila.
A lokacin da kake ƙoƙarin ka kada ƙuri'a, ba ka samu wani tsaiko ba?
Babu komai wallahi.
Kamar minti nawa ka ɗauka a layi?
Ban fi minti biyu ba zuwa uku.
To wajen kada ƙuri'a?
Wallahi shi ma ban fi minti ɗaya ba zuwa uku.
A da ka taɓa yin zaɓe, yaya za ka kwatanta shi da wannan zaɓe na yau?
Wannan zaɓen ya fi na baya da muke kyau, saboda an zo an yi free and fair election.
Wato kana ganin ba maguɗi?
Babu maguɗi wannan, kowa ya fito ya zaɓa abin da ransa ke so.
Me yake baka sha'awa a wannan zaɓe?
An yi zaɓe lami lafiya.
Sunana Nuhu Yahaya, ana ce min ɗan malam. Ni ina yi ma APC agent ne. To gaskiya zaɓe alhamdulillah, tunda yadda muka sa rai za a samu kwanciya hankali a zaɓe, gashi mun yi zaɓe cikin yadda Allah, an yi zaɓe lafiya, gashi muna neman ma kammala zaɓe ana irga, kuma babu wani hayaniya da ya faru.
Ka gamsu da yanda aka yi wannan zaɓe?
Gaskiya na gamsu sosai wallahi, saboda akwai kwanciya hankali, babu amfani da kuɗi a wajen kaɗa ƙuri'a, kowa an kyale shi ya zaɓa ra'ayin shi.
Sunana Ruqayyah Abubakar Adam, NNPP. Zaɓe na tafiya yanda ya kamata, masha Allah, ba hayaniya ba wani.
Yake kina wakiltar jam'iyyar NNPP, ke ga wani maguɗi a cikin wannan zaɓe na yau?
Ba wani maguɗi.
Ku gamsu dai da an kai zaɓe?
Na gamsu.
Ƙuri'un kun ka samu a wannan zaɓe sun gamsar da ke?
Sun gamsar da ni.
Sunana Sulaiman Muhammad, na yi zaɓe ƙwarai.
To ni ka lura shi a game da wannan zaɓe?
Alhamdulillah, tunda mun gama lafiya, babu fitina, ba komai.
Me baka sha'awa kuma a cikin wannan zaɓe na yau?
Ya zaɓen nan ya bambanta da na bara na shekara huɗu da suka wuce, don saboda a wannan zaɓe da aka yi kritizin za a ji ka jefa ƙuri'a ka.
Kawo yanzu da nake aiko da wannan rahoto, ba mu sami wani labarin rikici ba. Kana akwai ɗimbin jami'an tsaro ɗauki da makamai a ko'ina. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal. Mahmud, yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa arewa maso gabashin Najeriya, inda Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da wannan rahoton kan yadda zaben ya gudana a jihohin Borno da Yobe.
Irin yadda aka gudanar da zababbukan kasara, an dai kammala wannan zababbuka ne yayin da wasu rumfunan zaben aka kai musu kayayyaki kan lokaci, wasu kuma suka samu dan tsaiko. Ana dai yan takarar shugaban kasa guda 18 wanda za a zaba guda ɗaya cilli da kuma mataimakinsa, yayin da 'yan majalisun dattawa za a zaba guda 109 wanda za su kasance uku kowace jiha, da kuma guda ɗaya cilli a babban birnin tarayya Abuja. Za kuma zabo 'yan majalisun majalisun wakilai guda 360 na kuma so mu tambaye wasu daga makwatan jihar Borno wato jihar Yobe ko ya shirye-shiryen zaben nasu yake a yau
zabe ba maganar zabe kayan zabe ba duk da ma turba ruba ba yanzu da yana magana ana neman karfe 11 duka cikin da ma zuru duk cikin da ma turba ba college din da aka kawo kayan akwatin zabe ga mutane nan sun yi sharko-sharko wasu sun fito tun karfe 6 wasu daga yin sallah asuba ma to yanzu ya kuke cikin mutanen garin da ma turu dai ba kuro a muna cikin bacin rai sakamakon cewa kamar yadda shi shugaban hukumar zabe ta kasa ya fito kafafen watsa labarai ya faɗa cewa za a fara kawo kayan zabe tun karfe 7 a fara tantance mutane karfe 8 abin aka zo aka samu sabanin haka kaga sai mu ce kamar magana su bata yi tasiri ba
assalamu alaikum sunana Ali Muhammad shugaba mai magani gashuwa a shirye-shiryen zabe gaskiya alhamdulillah kuma yana tafiya daidai mutane sun fito amma dai ba fitowa sosai irin na da ba dan duka mazabun ka lura babu jama'a sosai amma dai alhamdulillah mutane cikin nutsuwa ana jefa ƙuri'a cikin kwanciyar hankali
to menene fatar ku da wannan zabe da za ku gudanar a yau shugaba
muna fata wannan zabe da muka fito zai mana alkhairi Allah ya mu zabu abinda muka zaba Allah ya bamu
sunana Hassana Ibrahim Gaidam
ganin cewa kuna na garin Gaidam ya shiri zabe yake a Gaidam nan
a zabe lafiya fa baki duk sun kikiso da na nesa da na kusa ta kowa wanda yake kamar su Kano ma duk sun zo su kada ƙuri'a
goma ya wuce kai an ji ba ka kayan zabe ba
eh ba su kawo ba gaskiya ba su kawo ba
wasu kenan daga makwabtan jihar Borno wato jihar Yobe to koya mutanen jihar Borno suke tunkarin sakamakon zaben
sunana Solomon ne kiza tun daga kama daga jihare ko Philip Polo wannan har zuwa federal high court ba inda ke zabe
yanzu 12 saura minti 20 ana maganin cewa tun 8 ga rabi za a fara zabe kana wani har yanzu malaman zaben ba su zo ba da kayan zaben
mutane mu sun fito karfe 8 da ba sunanan Allah to har yanzu malaman zabe ba wanda ya zo shi da muka mota ya wuce kawai
sunana Malam Yunusa
ka samu kai zabe
insha Allah na samu na yi zabe successfully
to menene fata ga sakamakon wannan zabe
Allah ya sa gama lafiya Allah ya ba mai nasara sa'a nan da yakan ba wani hayaniya ba komai ana yin sai problem inda muke samu yanzu abun zabe sudine baya doka wani zai zo za dauki photon shi amma ganje kuma babu sunan shi Alice wani kuma photon bai dauko ba amma akwai sunan shi Alice so wannan challenges din an samu gaskiya
to ka samu kai zabe
wallahi ban samu wannan nan ina jira dai ka
to me yake fara ba kai zabe ba
to ana tantancewa tukunna
kaman ka samu an tantance kan
ba tantance ne ba har yanzu gashi nan muna kan layi
yayin din madami nan ne
to gashi kuna gon kwa wajen zabe kin samu kin zabe
na yi zabe alhamdulillah Allah ya ba mu mai da talaka ya koshar da yunwa mu yara mu su samu su yi makaranta mu yi noma ba kwala-kwala ba wahala mu ji daɗi mu yi rayuwa
Amina Muhammad
to Malam Amina kin samu kin zabe
na samu na yi zabe
na menene fataki ga wannan sakamakon zabe
alhamdulillah mun yi zabe dai Allah ya ba mu shugaba na gari su yi mana adalci yaran mu su yi karatu shine maganar mu
wasu al'umman Najeriya kenan dake ta bayyana kudurorinsu sakamakon wannan zabe da yake gudana a yau Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu, kada a manta an jima kaɗan za mu buɗe layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku dangane da abin da ya shafi zaben da aka yi a yau. Lambar da za a kira ita ce alamar ƙari 1-202-205-6555. To dangane da wasu ƙorafe-ƙorafe da aka samu musamman kan wuraren da aka samu jinkirin zuwan kayayyakin zaɓe ko hatsaniya. Hukumar zaɓe ta INEC ta tsawaita jefa ƙuri'a a wasu jihohi har zuwa gobe Lahadi idan Allah ya kai mu kamar yadda ta sanar ɗazun nan.
Haka ne mamu jihohin sun haɗa da Lagos a unguwannin Surulere, Ikati, Okota, Etiosa, Kosofe da Oshodi. Sai wasu yankunan Abuja, Ebonyi, Rivers, Imo, Anambra, Kano, Edo, Delta, Kogi, Bayelsa da Enugu. Hukumar ta ce za ta bude rumfunan zabe daga karfe 8 na safe zuwa 12 na rana a gobe Lahadi.
To da fatan mutane da ke wato da ke waɗannan yankuna za su garzaya goben don kada ƙuri'unsu. To Aisha, yayin da ake dakon sakamakon zaben na Najeriya akwai 'yan ƙasar da dama mazauna ƙasashen waje da ke sassa daban-daban na duniya ciki har da nan Amurka waɗanda yanzu haka hankalinsu ke can Najeriya. To domin su ma a ji ta bakinsu dangane da fatansu kan wannan zaɓe, Muhammad Hafiz Baballe ya tattauna ta waitar hoda wasu daga cikinsu.
Na Jafar, ina zaune ɗan jarida ne ni, amma yanzu ina gudun hijira a ƙasar Burtaniya, ina zaune a cikin garin London a yanzu. Da cewa bana Najeriya amma zuciyata da yan uwa da abokan arziki duka a suna Najeriya, kuma har yanzu Najeriya kasa ta ce tunda ba kasa na canja ba. Kuma ina fatan alheri ga kasa ta cewa ina so a yi zabe cikin lumana, sannan a bari abinda jama'a suka zaba. Haƙƙi ne ga gwamnati ta tabbatar cewa abin da aka zaba shi din ne ya tabbata, ba wai a gani an zabi wani abu, an zabi ga abin da aka zaba kuma hukuma ta zo ta murɗe ta kawo wani abu daban ba. Wannan kalubale ne a wannan zaben, tunda babban bankin ƙasa ya tsaurara matakai da yawa dab da zaben na cewa abin da nan da wato kuɗi ba su tasiri ba a harkar zabe.
Sunana Fauziya Ado ya kasai daga Kano. Yanzu ina zama a Toronto da ke kasar Canada, inda nake yin postdoctoral research a York University. Wannan zaɓe na yau ina ganin shi ne wanda 'yan Najeriya ya kamata su zaɓi na gari, don ina ganin idan ba mu yi dace ba to ƙasarmu kuma sai da ya haƙuri. Ina kira da jama'a kuma su cire ƙabilanci, su duba cancanta, su tuna wahalar da muke sha musamman akan harkar tsaro da tattalin arziki. Su kuma wanda aka zaɓa su ji tsoron Allah, su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu, ko dan 'ya'yansu da jikokinsu da za a haifa nan gaba. Duk dai ba mu da ƙasa da ta wuce Najeriya, so dole mu so ta ci gaba. Daga ƙarshe ina addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari.
Sunana Dr. Yakubu Sani Wudil, kuma ina magana daga nan Dammam, Saudi Arabia. To wannan rana gaskiya wato rana ce mai matukar tarihi, musamman tunda mutane 'yan Najeriya sun samu dama da zai ba da dama a zaɓi shugabanni a matakin ƙasa, tun daga kan shugaban ƙasa kenan da kuma 'yan majalisun tarayya a wannan ƙasa tamu.
Kira za ka yi ga hukumomin Najeriya domin kaga sun ba ku dama kuma wato a zaɓi mai zuwa kuma kun kaɗa ƙuri'unku.
Gaskiya wato wannan batu ne mai wato matukar mahimmanci, duba da yawan 'yan Najeriya da suke kasashen duniya. Wato yau mu ya kai majalisunmu na ƙasa su duba a yi dokoki ko a gyara dokoki domin su ba da dama mutane su yi zaɓe daga kasashen da suke.
Sunana Dr. Muhammad Abdullahi Garba, mazaunin Turkiya dan kasan Najeriya kuma haifaffen dan Borno State. Mu fatan mu shine mutanen mu na Najeriya su yi kokari su zabi shugaba na gari wanda zai san mutuncin su a gaban idon duniya da kuma gaban jama'a. Dan saboda in ka duba dai cikin wannan dan lokacin nan na da muka samu kanmu a cikin waɗansu hali wanda mun shiga matsalolin hali, dan saboda matsalan da yake faruwa shine duk lokacin da ana matsalolin hali a can gida Najeriya, mu ma yana shafa mu da muke kasan waje. Dimo mutanen Najeriya sukan zo suna zama cikin daɗi, mu ma anan yana shafa mu kuma sai mu ma mu zama cikin daɗi da walwala.
To yaya kake ji dangane da gashin zaɓe kana wata ƙasa?
A dai ra'ayina gaskiya ban ji daɗinsa ba, dan saboda kullum mu abinda muke ƙoƙari muke gayawa ƙasanmu Najeriya ta dinga ƙoƙari ta samo mana yanda mu muke zama a ƙasan waje, mu ma za mu dinga jefa ƙuri'anmu. Dan saboda mu da muke wajen ma mu ma za mu ba da gudumawa game da wanda za a zaɓa ya zama a samu a zaɓa na gari. Dan mu da muke ƙasan waje muna da yawa. Kuma akwai waɗansu abubuwan da mu da muke waje za mu iya mu fahimce shi fiye da ma wanda yake gida.
To kamar yadda muka alƙarwanta muku, yanzu lokaci ne da za mu buɗe layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan zaɓe da ake dakon sakamakonsa. Kuma da alamu mun samu wani na kan layi daga jihar Taraba. Wane ne ke kan layi?
Nine Yaya Aliyu daga Janingo, jihar Taraba.
To Yaya Aliyu, yaya kake kallon wannan zabe da aka gudanar?
A zabe alhamdulillah, don zaben da aka yi yau din nan yafi na baya inganci.
Me yasa kace haka?
Hayaniya ba komai. Zaben
an kammala
komai, don gaskiya ni na gamsu da zaben da muka yi. Mun je mun yi layi mun ci gaba dan tsara suka ba komai. Mun je mun zabe, mun je mun zauna ba inda aka fara kowa in yayi zabe ya koma gefe zan haka muka yi, kuma an girga guri ni ban je wurin ba, amma dai gaskiya abu yayi kyau, indai Allah ya sa a ci gaba fi da wannan.
To mun gode sosai Malam Yaya. Yanzu kuma akwai wani akan layi har yanzu daga jihar Yobe. Wane ne daga Yobe? Wa muka samu daga Yobe? Na ga kamar
ya katse. To Aisha, masu sauraro, muna fatan wato da fatan zamu na afuwa, an ji hankalinmu cewa akwai shakku kan wato bayanan tsawaita zabe a wasu jihohi. Muna nan muna kan bibiyar wannan batu. Idan mun samu cikakkun bayanai za mu faɗa masu sauraron mu, da fatan zamu na afuwa.
To masha Allah.
To wane ne ke kan layi, daga kuma ina kake kira?
Namar Umar Majera, ta jihar Niger, Najeriya.
Yaya zaben take inda kake?
To zabe kam ya gudana cikin kulciyar Kaduna da Lumana.
Ina batun an samu an tanta an kowa da ya hauka layi ya kada ƙuri'arsa?
Insha Allah an gudanar zabe cikin kulciyar Kaduna da Lumana.
Masha Allah. Kuma ka amince da kun amince da irin zaben, yadda zaben ya tafi?
Insha Allah Rabbi.
To mun gode sosai.
Ga wani daga Niger, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Mama da Alena, shugaban kulan murya arewa a nan dogon duda a cikin jihohin Niger.
To menene ra'ayinka dangane da zaben Nigeria? Na'am.
Ina ji jama'an 'yan Nigeria da sun kai wanga zabe lamun lahiya. Allah ya zaba musu shugaba na kwarai mai adalci. Mu addu'a ta za mu tanye su 'yan uwanmu 'yan Nigeria. Tun da zuwa mini taɓa Nigeria, taɓa Nigeria. Kuma wanga zabe da an kai, wallahi ni na yaba da shi, kuma da an ka samu an kai tsaro kwarai an ka tsare. Na gode murya America, Umama Alila, shugaban kulan murya arewa a nan dogon dutse.
To madalla mun gode. Bari mu je jihar Nasarawa, wane ne akan layi? Yawa, muna jin ka na jihar Nasarawa. Yawa.
Salamu alaikum, kuna tare da mutum na mutane daga karamar hukumar Doma da Kewaye.
Menene ra'ayinka game da zaben da aka gudanar yau?
To a gaskiya ni zan ce alhamdulillah. Gaskiya zaben da aka gudanar yau, muna fata Allah Ubangiji ya sa a ci gaba da irin wannan zabe. Domin yadda mu muka fito aka yi zabe a karamar hukumar Doma da Kewaye, musamman a jihar Nasarawa, wato ya zama kamar ranar sallah ne, an fito ne da cikin farin ciki da kwanciyar hankali aka yi zaben nan. Kuma kayan zabe, ita hukumar zabe ta cika alkawari, ta kawo kayan nan akan lokaci, kuma mutane sun bi layi kuma sun yi zaben su cikin kwanciyar hankali. Muna fata nan gaba za a ci gaba da irin wannan, domin mu ba a samu gardaman komai ba, an yi zabe lafiya kuma an gama lafiya. Kuma kuma da kuka ba mu damar nan, Allah ya saka muku da alheri. To Allah ya kara.
Mun gode da alamu. Akwai wani akan layi daga Wushishi, waye ke magana?
Ala ne mawancin wula na Gaushishi.
To yaya kake kallon wannan zaɓe da aka gudanar a yau?
Gaskiya zaɓe, sai da mu ce alhamdulillah, sai da mu ce Allah ya tabbatar da alheri. Amin da muka zaɓa, kuma Allah sai a ba mu shi. Gaskiya zaɓe ya yi kyau, kuma mutane sun fito bakin gurgudu, ba taraddadi ba komai, wallahi an zaɓe mai kyau. Kuma da fatan Allah tabbatar da alheri. Malaman zaɓe kuma su ba sun so a kan lokaci, ita kuma zaɓe ta cika alƙawari, ta kawo kayayyaki a kan lokaci. Kuma an tsaye an yi zaɓe, gaskiya bacin gurgudu da su, sai dai mu ce Allah ta mutuma da alheri.
To amin, mun gode sosai. To muna godiya kwarai da duk waɗanda suka kira domin bayyana yadda aka gudanar da zaben na yau a yankunansu. Masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sauka kenan a wannan shirin namu na musamman da muka kawo muku, wanda ya ta'allaka kan zaben shugaban Najeriya da 'yan majalisun tarayya da aka gudanar.
To sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, za mu sake dawa da wani sabon shirin, inda za mu kawo muku sabbin bayanai dangane da sakamakon zaben. Kada ku manta, za ku iya zuwa shafinmu na Facebook, Instagram, Twitter domin samun labarai da dumadumansu. Yanzu a madadin ita Aisha Ma'azu da Sarfil Hashin Gurel da suka taimaka wajen gabatar da wannan shirin, sai injininmu Solomon Abo da sauran abokan aiki da suka hada da Murtala Faruk Sanyin na Binta S Yaro, Zarawa Aminu Fage da kuma shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Ali Mustapha Sokoto, da muka hada wannan shiri baki daya. Assalamu alaikum.